أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جماعة السلام عليكم. Welcome to Saduwa a cikin wannan sabon shiri na Hikimar Musulunci. Fitowa na 18. To kuma yadda aka saba gani tare da jagoran shiri, Sheikh Sharif Ibrahim Sale. Assalamu alaikum. Welcome to Saduwa. Barka da saduwa.
A'udhu billahi.
Yau za mu tashi insha Allah akan mutuwa, amma za mu tashi. To, za mu tashi akan mutuwa, amma za mu karsa rai mu ga sai shi ne lokacin da mutuwa take shiga ki karo da rai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بقى من تابع أماكن ليوتي
كفى
منا مجانا لي أكن غير دائر حيثا دا إذا سرعة دائر da goji a tsakanin muhimmancin rai da lokaci ko kuma rafiyar rai da lokaci. Lokaci yana da muhimmanci kwarai a wajen rai saboda wato saboda komai naka ya rataye da wannan lokaci, kuma dama ta zo da lokaci kayyadajje ba lokaci ne wanda ba shi da ƙarfi ba ne. Saboda haka kana so duk aikin lokaci a yi shi a kan lokaci, duk wani abu na yanzu a yi shi yanzu.
Abu na kuma ban ne yanzu zuwa wani lokaci,
domin Allah ya riga ya shirya. Rana akwai aikin shi, dare akwai aikin shi, duhu akwai aikin shi, hasken akwai aikin shi. Saboda haka komai ka yi shi daidai lokacin sa. So rai kana da tafiya. Allah Ubangiji da ikon sa wannan rai bai gaya wa mutum da lokacin da zai fita daga gangan jiki a ce mutum ya mutu ba. Wannan kanki babban ni'ima ce ga gare mu. Ita mutuwa kanta rahama ce, kamar yadda kake rayuwa rahama ce, ita ma mutuwa ma
dai kuwa.
Domin ita mutuwa kaddara Allah Ubangiji ya zaunar da mu, ya raya mu akan wannan taurari na ƙasa. Wannan ƙasa komai naka, inda zai daidai a zauna a ciki ɗaya dajje ne. Da a ce haife haife tun daga Adamu alaihi salam har yanzu ana nan har yanzu, da bai yiwu ba, da ƙasa ta shiga har ma ka rasa inda za ka tsuna ba. Saboda haka Ubangiji maɗaukakin sarki ya shirya ma wannan ƙasa waɗanda za su raya ta daga cikin bayinsa mutane. Suna shagalin raya ta, suna yi lokaci ya yi su tafi, waɗannan su zo baya, su kuma su samu inda waɗannan sun zauna sai su fara. Kuma an nuna ma kowa irin aikin da zai yi, saboda haka ɗa yana gadon uba, haka dai har izuwa ƙarshen lamari. To ita mutuwa kamar yadda dai muka ce rai wani abu ne wanda yake ba wanda ya sani. Kuma mun ce akwai bambanci a tsakanin rai da rayuwa. Mun ce rai kamar fitila take, rayuwa kamar haske. Saboda haka kasancewar da cewa akwai rayuwa ba lalle ne a rai ka kasance akwai ka ba. Don wani lokaci wasu abubuwa da dama ɗin kamar ka haskaka su, ka kashe fitila ko kuma ka kashe abin nan source na light, sai ka ga abubuwan suna riƙe da hasken, sai can baya tukun hasken. Saboda haka rai daban da rayuwa daban. Rai ɗin nan kamar yadda ka shiga a jiki lokacin da Allah ya umarni shi mala'ika ya busa ta Israfil, ya zo ya busa ta a jikin jariri, haka lokacin da za ta fita ba za a sani ba, sai dai da takdiri da kaddarawa. Mun san dai jariri bayan wata huɗu zai samu rai, shi ne ma wajen hukunci. In wani ya zubar da ciki kafin wato kafin abin nan wata huɗu, za a ce ya aikata haram, amma ba za ta tafi kai ba amma in ya zubar da ciki bayan wata hudu ba ya tafi kai
kuma da aka zubar da ciki bayan
wata hudu ko da mai siya yarda ko da uban ya yarda ko uwar ta yarda ko biyu su yarda shari'ar musulunci ba ta yarda za a yi musu za a yi ma doktan da yayi da su duk ta yi musu hudu to rai Allah ubangiji ya baka rayuwa ko bai kayyade kowane mutum ba sai masa da ranar da zaka mutu ba saboda me saboda kowane lokaci rai din nan yana jira saboda haka kowane lokaci mutum ya kasance cikin tanaji ya san da mutu akwai ta don mutu ya tsini shi wa abu rabbaka hatta ya tsaya ka yi sabauta mu ubangiji ka sai ya tsini ya zo maka saboda har sai ka kai yaqini ma'ana dai sai ka kai kace kace nan ba a san lokacin ta ba saboda haka ace duk lokaci kamar yadda kai tambaya a makon da yake batun alaƙar rai da lokaci to wannan ya kawo domin lokaci muhimmi ne a wajen rai saboda lokaci a cikin shi ne rai zai yi komai da komai nasa to idan lokacin nan an tozarta shi an kalwanta shi a banza to kaga rai din nan ta yi hasara ta kaɗe ta rasa abubuwa da dama saboda haka an ɓoye lokacin mutuwa saboda mutum ya kasance yana cikin tanaji dukkan lokaci dukkan lokaci dare da rana
ya san da cikin mai
sai cikin mai
saboda sai ta aiki kai ta aiki
kuma rai din nan lokacin da aka baka na zama a duniya ya bambanta daga wani lokaci zuwa wani lokaci in ka lura a cikin tarihi kamar su sayyidina adam alaihi salam sai ke kalu dubu Nuhu alaihi salam yayi shekara wajen dubu wato 990 wasu kuma sun ce shekaru dubu ne yayi wasu ma sun ce yayi shekaru fiye da wannan to wannan abin da mutum zai gane abu ne wanda yake kuma manzo Allah yake tun daga lokacin da aka halicci Adam ayin shi zira'i 60 shine tsayin sayyidina Adam alaihi salam tun daga lokacin an fara wato koma baya koma baya ana ta rajewa ana ta rajewa har muka zo yanayin da muke haka nan kuma ana ba su shekaru da dama shekaru da yawa akalla da shekaru 120 su to har aka kawo ga wannan zamani sai ka ga 60 ko kuma 50 ko 40 dangane da abin da yake kewaye da rai yake kewaye da rai ta irin cututtukan da za su zo su taɓa gangan jiki rai kuwa dama wannan gangan jiki ta ƙayyade ta kamar dai tana da socialize ta fasa wanda yake ciki layi ɗin sai ta shi layi ɗin bai zama babu ba amma gidan da zai zauna ciki ne ya zama babu shi ke na ya kashe rai kuma idan dai wani abu ya samu wannan gangan jiki ta faɗi to shi ke na rai ba ta da inda za ta zauna wannan mutuwa haƙiƙa ne kowa ya san ta abin da yasa nace waɗanda suka gabata suna rayuwa lokuta masu tsawo to babu mamaki idan ilimin yanzu binciken da aka yi da menene aka samu dalilan da wajen genetics din da menene aka kai ga sanin sai abubuwan da in an yi mutum zai ƙara ɗan rayuwa ya samu ɗan tsawon rai zai faru domin Allah bai hana irin waɗannan abubuwa ba kamar yadda kana shan magani don ka warke kana cin abinci don ka tsotsi kana sa tufafi saboda ka yi sutura ko saboda ka yi kyau to irin waɗannan duk musabbabatu ne da asbabu ubangiji ba abin da zai taɓa mulkin sa ko kuma don an yi su don an yi abin da zai ƙara mutum zai wato mutum in ya yi kaza zai yi kaza zai samu wato abin da babu wani abu in dai har aka samu hikimar tun da ɗan adam na farko ya yi shekaru da dama ba abin da zai hana in an samu dalili na ƙarshen ma ya samu ɗan shekaru fiye da na yanzu duk babu mamaki wani ka ga masa ka shiga ne cikin ikon Allah a'a ai dama muna cikin ikon Allah ɗin saboda haka ilimin ne ilimi da sani su ne sun bambanta da kaifin hankali da fahimta lamura shi ne bambanta a zamanin da in ka ce ana tashi daga Maiduguri ko Kano da safe a je a karya a Makka
a ci abinci a yi sannan a zan daga a dawo gida
a
yi almuru ko
nishaɗi a nan Kano ko Maiduguri
ba zai kama
hankali ya kama ne to amma yanzu an gani kana zaune a nan Maiduguri kana magana da mutumin da yana can China ko kuma America, wannan wato yana nan cikin lamari. Kaga Ubangiji saboda mai karfafa zukatan mu kan wannan zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake waɗannan abubuwa duk za su faru a zamanin shi, sai aka yi masa Isra'i da Mi'raj. Ai shi wannan tafiya na daga Makka zuwa Baitul Maqdis a cikin lokaci na kankani iska izo ya tashi daga Makka sai ya kaga kansa a Baitul Maqdis, ya aka yi haka ya sunan Annabawa suna sallah, ya shiga ya yi sallah da nan da nan aka fara tafiya zuwa sama. Ya je sama na farko aka samu mala'iku ya shiga a cikin ta, aka buɗe ta ya shiga, ya iske sayyidina Adam alayhi salam. Ya je ta biyu ya samu sayyidina Isa da sayyidina Yahya suna zaune. Ya wuce ta uku ya samu sayyidina Yusuf yana zaune. Ya wuce na hudu ya samu sayyidina Idris alayhi salam yana zaune. Ya je ta biyar ya samu sayyidina Harun alayhi salam yana zaune. Ya je ta shida ya samu sayyidina Musa alayhi salam yana zaune. Ya je ta bakwai ya samu sayyidina Ibrahim alayhi salam yana zaune. Kuma duk sun zanta sun gai sa'adaita sun yi magana da su. Mutum yana duniya da wanda ya mutu, a sai mutuwa ba ta yankewar samuwar mutum. Don mutum ya mutu bai zama babu ba ne, a'a an sha mace shi daga gare mu ne ba ma iya ganin sa, amma yana nan
ya shiga wata rayuwa,
kuma wata rayuwa daban ana ce mata hayatul ba. To mutuwan nan Allah Ubangiji ya kaddara ta da irin waɗannan abubuwa da muka faɗa, saboda wato a hikmomin da muka faɗa, inda ake duk wanda aka halitta
yana zaune,
yana zaune to da waɗannan na ƙarshe ma da bai samu abin da zai mallaka ba, da bai samu abin da zai inda zai tsuguna ba. To saboda haka Allah Ubangiji ya shirya wannan duniya haka take yanda take, ita kanta da ta zauna wuri guda ba, balle a ce ta yi wari, balle a ce ta ruɗe, balle a ce ta tsufa, tana nan tana canza yanayin zamanta kowane minti guda ba tana nan. Maganan nan da muka fara muna wani wuri yanzu kuma muna wani wuri ga masana wanda bai sani ba ya san dai ina zaune a inda yake. To saboda haka idan lokacin da aka tsebo wa mutum shekaru ko hamsin ko sittin ko duk lokacin da ya yi ba babba ba ƙarami, Allah Ubangiji ya yi wannan aya saboda kar a ce manya ne za su mutu
kawai,
yara sun fi ga shagalinsu sun taɓa na, a'a babba da ƙarami duk za su mutu, ko kuma a ce mata ne za su mutu
kawai.
Ayar mutuwa tana nan tare da kowa da kowa,
jinjiri da ma wanda ma bai zo duniyan ba,
duka duk wanda aka bashi rayuwa
da saurayi,
to duk wanda aka bashi bashin rayuwa, to yana nan haƙƙin biya na mutuwa, yana nan aure
duk wanda aka bashi rayuwa
kwarai kuma. Saboda haka mutum abin da zai amfane shi shine zauna da tanadin shi. Idan rai din nan zaka fita ko mutum yana cikin jinya ko kuma yana cikin lafiya, yana cikin wato wani abu, duk dai wani abu ne ya same shi, accident aka yi ko mene, duk dai in lokaci ya yi, lokacin da ya yi ɗin nan za a kira mutum. Kamar mutum yana tafiya, rai ɗin yana tafiya, idan lokacin shi ya yi ba ruwan Ubangiji da jiki inda yake, jiki yana kwance,
yana tafiya.
Yana jirgin sama yana tafiya sama, yana ƙasa yana ruwa, duk babu ba abun damuwa bane in lokaci yayi
ta ce ka zo.
Kuma mu kuma sai mu bada fassara, ai wannan yayi hatsari ne, wannan
yayi hatsari ne,
yayi hatsari ne,
to wannan kodi ne
take lakin ne shi
ko to duk gurgurdan fasihan da Allah ya ba mu, amma bisa gaskiya lokaci ne yayi.
To ita mutuwa hakikanin ta shine fitan rai daga jiki, wato rabuwar rai da gangan jiki.
Lokacin da zuciya tsaya, lumfashi ya yanke, leɓɓa sun buɗu, idanu sun kalli sama, hannaye da jiki sauran hannaye sun
sake,
sun sake sawo sawanni su ma sun sake, ko kuma sun haɗu biyu ga sunan yarbat ba wani abun da za su iya yi shine yana ta waltafati saqu bi saq a lokacin da mutuwan za ta auku mutuwa za ta to idan rai ta ci ta ina za ta rayuka sun kasu kashi biyu akwai rayuka na mu'minai waɗanda sun rayu cikin lafiya ko sun yi rashin lafiya amma sun warke ta hanyar yin amfani da maganin warkarwa na tuba waɗannan rayuka idan sun fita daga gangan jiki ma suna nan cikin jin daɗi saboda haka ubangiji yana ce musu irji'i ila rabbiki ya ke rai wanda sun samu nutsuwa wajen ubangiji so ki koma ga ubangiji irji'i ila rabbiki ko ki koma ga ubangiji fadkhuli fi ibadi kuma ki shiga cikin jerin bayina waɗanda na yarda da su wato wannan magana na rayuka ne ba na jiki bane
ba na jiki bane
yawa anan ubangiji ya fito shi yana nuna wanda yana ce masa bawa na ya bayina kaza ka duk yana nufin rai ne ba gangan jiki ba shine fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to rai din nan in ta fito ta rabu da jiki shige nan ta rabu da shi gaba daya a'a
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani cewa idan lokaci yayi lokacin fita rai din nan yayi in mutumin nan mutumin kirki sai Allah ya aiko da mala'ikunsa na rahama tare da mala'ikar mutuwa
daukar rai
suna dauke da alkafani daga aljanna suna dauke da turare daga aljanna su zo su zauna su jira wannan rai sai ubangiji ya ce mata ki fita ayatan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki koma ga ubangiji ki koma ga ubangiji ba wai a ciro ta da karfi da yaji ki tarba a irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan ki koma ga ubangiji ki kina mai yarda kuma an yarda da kina mai yarda da abin da sakamakon da ubangijinki zai yi miki haka nan kuma ke kanki abun yarda ne a wurin ubangijinki saboda haka sai ka fita an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fitanta sai dai yake kamar digon ruwa da yake diga daga mota in kai ta haka sai ka fita ba a ji komai ba sai ta shiga cikin jerin rayuwa to waɗannan mala'iku waɗanda suka halarta sai su sa rai ɗin nan a cikin wani sabon likafani banda wanda aka yi wa gangan jiki a shafa ka da turare irin na aljanna ita rai ɗin nan sai aka zaro ta sai a nufi sama da ita a je da ita sama ta bakwai sai a ce a'a wannan kuma rai na wane ne wanda ya ci kamu da ƙanshi da kuma irin wannan wato jin daɗi sai a ce rai na wane ɗan wane a kira shi da kyawawan sunayensa na duniya kyawawan sunayen da ana kiransa da su na yabo a duniya a ce na wane ne a je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu har a je ta biyar shida
ana tambayan wannan
tambaya a bada labari har a je sama ta bakwai ubangiji ce idan an kai ta sama ta bakwai sai umarni ya zo musu daga Allah ya ce musu to ku komar da ran bawa na inda take wato kabarin shi a je a hada ta da gangan jikinta za a gyara mata gangan jikin a komar da ita can don ni na dau musu alkawari cewa minha khalaqnahum wa fiha fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama na yi musu alkawari cewa daga jikinta ita kasa na halishe ku cikinta zan komar da ku bayan kun mutu kuma daga cikinta zan fitar da ku bayan na matar da ku a can ƙarshe wato saboda haka komar da shi inda yake kai idan ya aka kawo shi kabarin sai zama ba kabari bane bene ne mai fadin gaske mai kyan gaske ni amtacce ya buɗe kuma ya ga aljanna shine makoma nan gidan ma ga shi nan dai mutum ko anan aka bar shi shikenan alhamdulillah ba ruwan shi da wani fita to me zai faru kan mala'ikun za su tambaye za a mata mala'ikun biyu da ake ce musu munkar da nakir su zo su tambaye shi amma gaskiya waɗannan mala'iku siffansu ba daɗi amma idan sun zo wurin wannan mumini su zo cikin kunya
sai mishi magana cikin sausasawa su tambaye shi wane ne ubangijinka ce Allah to me kake faɗa ne game da wannan mutum wanda aka aiko muku sai ce annabi mu'min annabi muhammadu Allah ya aiko mana shi da gaskiya kuma mun yi imani da shi mun bi shi sai ce to ka kwanta dama mun san kai kana cikin yaqini ne babin da zai same ka ta bude masa aljanna yana gani aljanna bayan waɗannan su fito sai wani mutum
mai kyakkyawan riga mai kyakkyawan kama mai ƙarfin da sai zo ya gaishe shi abokin hira sai ce masa bawan Allah sai ce masa na zo ne gaishe ka sau da yawa ka yi min alheri ka kyautata min ka taimaka min yau na zo in mayar maka da wannan alheri da ka yi mini sai ce masa na amshi duk abin da ka faɗa na gaishe gaishe amma kai bawan Allah kai kuma wane ne sai masa ni ne aikinka aikin alheri da kai a duniya Allah ya sanya ni in zo zama abokin zamanka
saboda haka duk ma abin da ka sani na duniya da kake so yana nan duk abin da ka nema zan kawo maka shi karkace wani abu ka rasa shi kana cikin sa a duniya na jin dadi ka rasa shi a'a kana nan cikin shi ba abin da ya canza sai dai abin nan din namu din ya fi naka na can
to nan din ya fi duk
abin da kana jin dadin sa can din to wannan din ya fi to mutumin nan sai ya zauna a cikin kabari kuma yana cikin rayuka na ƴan uwansa muminai masu irin aikin shi sai su haɗu su yi hira tare da dai sauransu kuma irin waɗannan rayuka na muminai ba abin da zai hana musu walawa balle ma rayuka irin na shafidai sai a sanya su a cikin ababayen hawa kamar tsuntsaye kora su shiga da su cikin aljanna su ci su sha a cikin abincin aljanna da masu rayayyu ne ba abin da yana damunsu har sai latsa lokacin tashi ya yi manzo Allah ya ce rai na wanda yake ba shi da kirki kafiri ko kuma munafiki ko kuma fajiri
ran fajiri
ita kuwa
ake ya mutuwa take zuwa
mala'ikun sai su zo mata mala'ikun azaba su zo mala'ikar mutuwa ya zo da alkafani daga azabar uta da malkafani na uta turare na uta komai ma uta ne a zo a zauna ana jiran wannan mutum za a ce masa ka cire ranka yau ga lokacin ka rai saboda firgita da tsoro sai ka yatsu a cikin dukkan gababun jiki sai a cire ta karfi da yaji daga kowane gaba a tatse ta a cire ta karfi da yaji sa'an nan da fuskanta wari sai ta cika wurin a ɗauke ta a je da ita sama mutane sama sai ce a'udhu billahi wannan warin menene ba sai a ce ai wane kenan dan wane da miyagun sunayensa da irin sifofi miyagu waɗanda ana kiran shi a duniya da su sai a nan umarni ya zo musu a'a ku komar da shi dai ramin shi ku jefar da shi a cikin rami kabarin sai ya kuntata shi da da har ma har ƙurƙuransa nan su koma nan saboda matsawa a kawo irin abubuwa na azabar da aka sani duka kunamu ne mikizai ne duk su same shi a nan kabari daga nan can mala'iku su zo su tambaye shi wa'annan munkar da nakir ko ankar da nakir su zo su tambaye shi wai munkari da nakiri su tambaye shi wane ne ubangiji ne ce a so ni wane ne ubangiji ne ban sani ba la'adri ban sani ba so wannan mutum da aka aiko muku yace ina na sani ina jin mutane suna faɗin abu ni ma na faɗa sai a dofe shi da kulki na uta wannan kulki da an tara mutanen duniya duk
daga shi
iya ba
to dukannin da aka yi mishi duk halittar Allah za su ji ban da mutane da aljanna don idan sun ji ta za su narke
duka daya
can sai ga wani mutum mai bakin fuska mai mummunan tufafi mai warin gaske da ganin shi an san idon sharri ne tare da shi yanzu
ya jan ido
sai ya zo ya yi mishi sallama mutumin banza yaya kake ya ce masa to kai kuma wane ne kenan ka zo ban san ka ka sani ba ka fara da irin waɗannan
zage-zagen
maganganu ya ni ne aikinka aikin da kai a duniya kenan gaji yau na zo saboda gwada maka irin bannan da kai duka
to anan
sai Allah ya nuna masa duk abin da yayi na azaba da zakari a cikin kabari saboda haka rai in ya fita ba wai ta tafi kurum bane kuma kai alamu wadanda in Allah ya kai mu za mu samu lokacin da za a bayyana wato rayuka din nan da matattu suna haduwa su da junan su suna haduwa haka nan kuma rayukan matattu da masu rai su ma za su hadu idan dai muna da lokaci sai mu ci gaba da
akar maka Allah lokacin mu ko ya zo
to
kuma wannan sashi ne zuwa insha Allah za mu tashi a nan
to babu laifi madalla
jama'a annan muka zo karshen wannan shirin namu na hikima musulunci a wannan sashi sai kuma wannan sashi insha Allah zan gaisu mallam sai zo ci gaba mana da wannan shiri mai tarin albarka amadadin mallam sai ni kuma sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله